Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shiri na yau Litinin 26 ga watan Afrilun shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga Baballe da kanun labarai.
Sabuwar gwamnatin mulkin sojan kasar Chad ta faɗa jiya Lahadi cewa ba za ta tattauna tare da 'yan tawayen da ke arewacin kasar mai fama da talauci ba. A jiya Lahadi, harbe-harben bindiga nan da can sun girgiza Mogadishu, babban birnin kasar Somalia, yayin da sojoji masu hamayya suka yi arangama sakamakon rugujewar tattaunawa kan zaɓe. India ta kaɗu sosai da ƙaruwar adadin masu kamuwa da COVID-19, ta kuma buƙaci 'yan kasar da su je su yi allurar rigakafi.
Kanan labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa mayakan kungiyar Boko Haram sun hallaka mutane a wani hari da suka kai a garin Gaidam a jihar Yobe.
Mutane goma ne da ya haka ransu kuma ɗaya daga can anguwar Falatari, kuma akwai malamin makaranta ɗaya a Kauri Primary School. Wallahi an kaka masa wani irin na rabu.
Muna kuma da rahoto akan taɓarɓarewar sha'anin tsaro a Najeriya, wanda wakilinmu Umar Faruk Musa ya haɗa mana.
Kwadawarka tsaro Malam Umar sai an sake min hajjata, an zo na a yi mata bajin koli a gane ina ne muke daidai, ina ne ba mu daidai. Mu fuskanci gaskiya, mu gaya ma kanmu gaskiya.
Bayan haka Sarfilu Hashim Gumal na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya, mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Sabuwar gwamnatin mulkin sojan kasar Chad ta faɗa jiya Lahadi cewa ba za ta tattauna tare da 'yan tawaye da ke arewacin kasar mai fama da talauci ba. Kana ta nemi taimako daga makwabciyarta jamhuriyar Nijar don kama shugabannin 'yan tawayen. Wannan lokaci ba na sasanci ba ne ko na tattaunawa ba tare da doka ba. Azim Bamando Aguna, kakakin majalisar mulkin sojan da ta karɓe mulki a makon da ya gabata biyo bayan mutuwar shugaba Idris Deby Itno. A ranar Asabar da ta gabata, ƙungiyar 'yan tawayen da ke zaune a Libya ta Front for Change and Concord in Chad FACT ta shirya don tsagaita wuta, amma kakakin sojojin ya ce ɓangarorin biyu suna cikin yaƙi. Aguno ya ce su 'yan tawaye ne dalilin da ya sa muke sakar musu bama bamai, muna yaƙi da su shikenan. An ba da rahoton Deby ya mutu a yaƙi farkon makon da ya gabata bayan wata fafatawa wacce aka kashe ɗaruruwan 'yan tawayen FACT a cewar sojojin. A jiya Lahadi, harbe-harben bindiga nan da can sun girgiza Mogadishu, babban birnin kasar Somalia, yayin da sojoji masu hamayya suka yi arangama sakamakon rugujewar tattaunawa kan zaɓe. Shaidu da mazauna birnin sun ce faɗan ya faru ne tsakanin sojojin gwamnatin tarayya na shugaban kasar Muhammad Abdullahi Muhammad, wanda aka fi sani da Farmajo, da kuma mambobin sojojin Somalia waɗanda suka haɗa kai da shugabannin 'yan adawa. Yayin da mazauna birnin suka fara buɗe bakin azumin watan Ramadana da maraice, rikicin ya ɓarke a kusa da mahaɗar Kefo ta Mogadishu. Wani gano wanda bai so ambaci sunansa ba saboda dalilan tsaro, ya ce ya ga sojojin gwamnati da sojojin da ke hamayya da su suna harbe-harben bindigogi da rokoki. Sai dai har yanzu ba a san rai na wani ya salwanta ba. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. COVID-19 ta girgiza India. Prime Minister India Narendra Modi ya faɗa a cikin jawabinsa na wata-wata na rediyo jiya Lahadi, yayin da ya buƙaci 'yan ƙasar da su je su karɓi allurar rigakafinsu, kuma kada abin da ya kira jita-jita game da allurar rigakafin cutar ya dame su. Jawabin nasa yana zuwa ne yayin da New Delhi, babban birnin ƙasar, ya tsawaita dokokin kulle da mako guda da za ta ƙare yau Litinin. Ma'aikatar lafiyar India ta ce an samu sabbin mutum 349,691 da suka rabu da cutar a ƙasar a cikin sa'o'i 24 da suka gabata, wanda yake zama yawan da ya zarta na kowace rana. Jami'an kiwon lafiya sun yi gargaɗin cewa mai yiwuwa ne adadin waɗanda suke kamuwa da cuta a rana ɗaya ya fi abin da ake kirgawa. Jaridar New York Times ta wallafa cewar rahotannin da ma'aikatar take bayarwa inda aka shafa kwanaki ana samun sabbin waɗanda suke da cutar sama da 300 a rana, kaɗan ne kawai na ainihin adadin waɗanda suke kamuwa da cutar.
To kafin Baballe kawo sauran labaran duniya. Yanzu haka al'umman garin Gaidam da ke jihar Yobe sun soba kaurecewa da garin Gaidam ɗin sakamakon wani mummunan hari da mayakan Boko Haram suka kai a garin. Tun a ranar Juma'a da maraice ne da mayakan Boko Haram suka kai hari a garin na Gaidam, inda aka ce sun kwashe kwanaki 2 a cikin garin. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
Yanzu haka al'umman garin Gaidam da ke jihar Yobe na cigaba da kaurecewa garin nasu sakamakon wani mummunan hari da yayan kungiyar Boko Haram suka kai tun a ranar Juma'a da maraicin da dai mayakan Boko Haram suka afka a garin Gaidam, inda suka dinga watsa takardu dauke da sakonni da kuma kona gine-ginen gwamnati har da ma motocin kwana-kwana. Bayanai dai daga jihar Yobe na nuni da cewa waɗannan mayaka sun kwashe kwanaki 2 a cikin garin na Gaidam, wanda aka ce daga baya-bayan nan wasu daga cikinsu suka fara ficewa, amma har yanzu da sauran burbuzinsu a cikin garin na Gaidam. Don haka na sun tafi shugaban karamar hukumar Gaidam ɗin Alhaji Ali Kwalo ko wani hali yake ciki a yanzu haka garin na Gaidam.
Eto garin na yanzu ce ya gan ba su bar cikin garin ba.
Haka.
To kai kana shugabanci ba zai yiwu kai ka shiga a ciki kuma ya zama mana matsala ba. Amma muna jin labarin kishin-kishin suna fita, yaran suna fita kaɗan-kaɗan-kaɗan.
Ke halin yanzu.
Amma kuma tabbar ko yanzu sun fita ko ba su fita. In ka je Yunusari za ka ce Gaidam nan kamar anan yake. Duk sun gudu sun koma Yunusari.
To kamar kun samu adadin mutanen da suka rasa ransu sakamakon wannan rikici?
Mutane goma sha ɗaya an rasa ransu, kuma ɗaya daga can anguwar Filatari. Shi ma abin nan bullet ne ya same shi, shi kuma an ɗauko an kawo shi da maturin nan. Kuma akwai malamin makaranta ɗaya a Kauri Primary School. Wallahi yanka aka yi masa walƙin na ragu.
Shi kaɗai ne wanda aka yanka ko akwai wani?
Akwai ɗaya, wanda ɗayan ba zan iya tabbatar ko waye ba, amma su biyu ne.
Aka yanka su ɗin.
Tunin
dai gwamnan jihar Yobe Alhaji Maimala Buni da tura hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Yobe karkashin jagoranci Dr. Muhammad Goji, wanda suka ziyarci garuruwan da waɗannan mutane ke samun mafaka don kai masu kayayyakin agaji, wanda shugaban hukumar samar da agajin Dr. Goji ya yi min ƙarin bayani game da halin da mutanen Gaidam ɗin ke ciki.
Abinci kuma da muka bayar fast food ne, wanda duk inda suka tsaya ko ɗan ruwan zafi sama ka sa za a dafa kuma zai ciwo. Kuma bacin haka mun shirya dama mun buɗe baki, shi ma an kai insha Allahu gobe za a kai kayan abinci da kayan kwanciya da gidan sauro da katihu, wanda duk wanda suka yadda za su zauna wannan garin kafin su koma gidajen su a primary school za a nemi musu wuri za su zauna, duk za a ba su. Yanzu ka ya riga ya doji ya bar fasfa da ya bar dama su suna da bangarin inda za a ba su insha Allahu.
To za su kai adadin nawa ne waɗannan mutane? Kai maganar kamar mata da yara su suka fi yawa.
Mata da yara su suka fi yawa. Yanzu da akalla da mutane sun kai sama da 2000 wanda suka bar cikin matsugunin su na garin Gaidam. Amma dai suna nan wasu a cikin gidan ƴan uwansu, wasu suna garin gaigirwa da suke makota da Gaidam.
Garin Gaidam dai yana ɗaya daga cikin garuruwan da ke makwabta da jamhuriyar Nijar da kuma ke makwabta da garin Damasak da shi ma ke arewacin Borno, wanda kuwa makon jiya sai da mayakan Boko Haram suka kai hari wannan gari. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Baballe dauke da sauran labaran duniya.
Babban kwamandan sojojin Amurka a Afghanistan ya ce tana ka fara shirin kammala janye sojojin Amurka daga kasar da yaki ya daidaita. General Scott Miller ya faɗa wa manema labarai a Kabul, babban birnin kasar Afghanistan, jiya Lahadi cewa dukkanin dakarunsa yanzu haka suna shirin sake komawa idan halin da ake ciki ya yi muni bisa ga umarnin da ya samu. Miller ya yi magana ne kusan makonni 2 bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya ba da sanarwar sojojin da suka rage 300,000 ko kusa da haka za a janye su kafin ranar 11 ga watan Satumba, wanda zai cika shekaru 20 da 'yan ta'adda suka kai hare-hare kan cibiyar kasuwanci ta duniya World Trade Center a New York da kuma ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon da ke wajen Washington DC. Biden ya ce za a fara janye sojojin a ranar 1 ga watan Mayu don kammala yakin kusan shekaru 20 wanda shine yakin da Amurka ta dade tana yi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla ga dukkan alamu Najeriya ta samu kanta a cikin mummunan matsi na tsaro da ya shafi kowane sashe na kasar daga Boko Haram da satar mutane domin samun kudin fasa a arewa sai kuma mutane da ke fasa gidajen yari da nema a ware na kungiyar IPOB a kudancin kasar. A cikin wannan rahoto da Umar Faruku Musa ya aiko mana daga Abuja, Malam Garba Shehu babban jami'in yada labarai a fadar gwamnatin Najeriya ya yi tsokaci akan matsalar.
Akwai tsare-tsare sababbi da ake tsare za a ba da sanarwa a cikin kuma ba zan yi taron gaba ba saboda shi ministan tsaro ko ajiya na da magashi ya faɗi cewa shi da ministan yan sanda da ministan harkokin cikin gida za su yi babban taro na yan jarida da za su gabatar da ita shirye-shirye kuma su yi bayani akan irin nasarori da ake samu. Saboda haka gwamnati akwai matakai da wasu an san su, wasu kuma sababbi ne za a faɗakar da mutane akan su insha Allah.
Wannan kisan kiyashi da aka yi a Zamfara, na ga gwamnati ta fitar da sanarwa na yintir da Allah wadare da irin waɗannan hare-haren. Anya, yintir da Allah wadare ya kasance abun da kowane lokaci aka yi irin wannan ɓarnar gwamnati tana yi, amma ba a ji kuma wani haɓɓasa da gwamnatin ke yi na tabbatar da doka da oda da kamo inda suka aikata irin waɗannan miyagun laifuffuka ba. Shin rashin makamai ne ko kuwa rashin jami'an tsaro kake ganin yake kawo wa gwamnati wannan cikas?
Shi gwamnati ta ce ta yi Allah wadai ko ta yi tirda barna a shi ne a ala domin gwamnati ba mara ba za ta yi da irin wannan barna ba sai dai in ba gwamnatin mutane ne masu tausayi da imani ba. Sannan kuma tambaya da kai cewa shin ana daukan matakai, misali da ka kawo na Zamfara, sanarwa da aka bayar shugaban Muhammadu Buhari ya yi mara ba da sabon shiri da aka gabatar karfe 3 na dare ranar Alhamis aka kaddamar da shi a karamar hukumar Maru da ke jihar Zamfara, wanda kuma ana fata cewa za a kewaya guraren da fitunan na dame su a kakkaɓe waɗannan 'yan ta'adda masu mugayen makame da suke fatan da muke so 'yan Najeriya su yi addu'a Allah ya sa wannan gagarumin mataki da jami'an tsaro na Najeriya suka ɗauka za a samu nasara don a share waɗannan fitunanu daga waɗannan yankuna da suka addabi al'umma.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. Wani mai sharhi kan sha'anin tsaro kuma tsohon darakta a hukumar DSS ta Najeriya, wato Alhaji Ibrahim Ahmad Katsina, wanda shi ne mai ba gwamnan Katsina shawara a kan sha'anin tsaro, ya min ƙarin haske shi kuma dangane da kuskuren da aka yi da kuma irin matakan da ya kamata a ɗauka a yanzu domin a shawo kan wannan matsala ta tsaro.
Fadawarkar tsaro Malam Umar shi an sake min hajar da an zauna a yi mata bajin koli a gane ina ne muke daidai ina ne ba mun daidai. Mu fuskanci gaskiya mu gaya ma kanmu gaskiya shi ne hanyar da za mu samu kawo ƙarshen wannan matsaloli, saboda abinda za ka lura fitina ce ta yi gabas an yi yamma. To amma idan muka dawo muka zauna muka fahimci gaskiya duk matsalolin da muke fuskanta ai matsaloli ne cikin gida, wato matsala ta cikin gida, sai ka zauna ka tuntuɓi me ya kamata ka yi, me ya faru, da ba haka muke ba me ya kai mu da haka, to sai mu ɗauko mu fara maganin matsalolin da suka jawo har muka kai ga haka.
Yanzu tarurrukan da ake ta yi tsakanin gwamnoni da hafsoshin tsaro da shugaban kasa da fadar gwamnati da fadar wato gwamnoni na jihohi da masu hannu a sha'anin tsaro, kana ganin ba duk hanyar ce ake bi ba?
Wannan yana da fa'ida kwarai, amma ai da mu amfani wannan taro din shin mu gane shi meye matsalar kanta, ya muka samu kanmu ga haka, da ba haka muke ba. Malam uwar in muddin ba mu koma baya ba muka gano cewa da ya zaman cikin mu take ba, ya abin ya tabar bare har muka samu kanmu ga haka, to duk zaman da zamu ayin kalwar sai kasance ana mai da gugu ba. Ai shi da mu amfanin zaman a gano ba kin zaran me ya faru har abin ya rikice mana haka, to sai a magana abun. Ai shine amfanin zaman da ake yi.
Ibrahim Ahmad Katsina kenan, wani mai sharikan al'amuran tsaro kuma mai ba gwamnan jihar Katsina shawara akan sha'anin tsaro a tattaunawa da ne da shi a Abuja. Umar Faruku Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruku Musa da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilowatts 1530 a matsakaicin zango. Gaban sauraro mu a jamhuriyar Niger za ku iya saurare mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a kodayaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu dawo wani sabon shiri na ciki da gaskiya. Wanda a yau ma za mu daura kan batun raban gadan marigayi Alhaji Musa Abdulhamid Uja wanda ya rasu a shekarar 2017. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Gumel. Shi dai marigayi Alhaji Musa Abdulhamid Uja kafin ya rasu shine tsohon shugaban kamfanin Strabag da kuma hukumar kula da kanana da matsakaitan masana'antu na Najeriya. A makon da ya gabata ne muka fara kamo korafin uwar gidan marigayin Hajiya Binta wanda bisa wasu dalilai ta zargi kanin marigayin mai suna Ibrahim Abdulhamid Uja da hada kai da alƙalin kotun shari'a ta Abuja Sidi Bello wajen yin makarƙashiya don mallake dukiyar marigayin da ta hada da gidaje da filaye da tsabar kuɗi har ma da jiragen ruwa. Batun da shi Ibrahim din ya musanta, uwar gidan marigayin Hajiya Binta ta nemi kotu da ta bar mata gidan da take ciki da ƴaƴanta shida wanda ke lamba shida a titin Ontario dake mai tama Abuja, amma aka ki amincewa ga dai ta bakinta.
Shi yana da kaddarori da gidaje da filaye, so abinda suka fara yi an aje kayan har tsawon shekara wurin biyu zuwa uku, ana shiga na uku ba a raba komai ba, suturan shi komai ba a raba ba, sai na gaya ma lawyer, ta gaya ma alƙali da Allah suturan sa da wanda yasa azumi ya kusa, muna so dan Allah in akwai dama muna so mu raba wayannan a raba. Sai alƙali ya ce to, sai aka zo gida aka fara wannan rabon. Kafin haka sai kuma
mana su kayan sa na sawa su takalma runduna da
tsoro sai da an rarraba mana ko mu matan ma an bamu da kuma wanda ba dinka ba duk an babba mu, so da kuma abubuwan ma da ma suka expire duk an babba mu, so na accepting kuma nayi mishi addu'a. Bayan haka kuma sai Allah ya mama haifiya mijina rasuwa. Bayan ta rasu muna
tana tare da ke a nan gida,
muna tare ne ni da ita. Shine sai to akwai wani da take zauna a nan gidan, sai ƴaƴanta suka ce su suna son wurin. Sai na ce to tunda dai haka ne, dan an yi balu din gidanmu, ya kai balu din gidanmu, san ce to a cikin nawa gidan inda nake zaune zan cira na ta kashin sai in biya musu kuɗin wurin. Sai suka ce to, daga baya sai suka ce a'a, su suna so a sayar da gidan high price, in an siyar sai a bani nawa kuɗin in moving out. So daga February wannan shekarar 2021 din, nan February 4th sai suka kawo takarda suka manna cikin dare. Kaman na suka ce wai
wato ni mabun fahimci abun sosai, ba faɗa mana su wayanne ne suke kula da wayannan abubuwan ne har suka kawo takardar nan? Yan uwan mijinki ne, kotu ne, wasu malamai ne, wasu alƙali ne, ko su wayanne waɗannan?
Oke, shi alƙali Offa Area Court Sidi Bello, Honorable Sidi Bello, shi ne ya aiko da takarda, shi ne ya aiko, kotu ne ta aiko. Sai aka ce wai an sa administrator, mu ko administrator ne, akwai kanin mijina sunan shi Ibrahim Abdulhamid, sai abokin zamana kishiyana sunan ta Hadiza Musa Abdulhamid, sai ni binta Musa Abdulhamid, sai kuma Habiba Elshin, ita ma Habiba Musa Abdulhamid Uja. Sai su ukun suka je suka yi signing, suka ce sun sai da gida ashin move out within 1 week, wai in kwashe kayana daga nan zuwa sati daya. Sai na ce to, sai na kira, sai lawyer na ta kira ni, ta ce mun hakika ko in bar gidan fa, cewa an sai da gida kafin a zo a bani kunya a gaban jama'a.
Sai na ce mata a sai da gidan da waye ne aka bawo gadon gidan, ma'ana tunda kina cikin gidan waye ne aka ce an ware wa gidan, in an sayar da shi me ake so a yi da kuɗin?
In an sayar da shi ana so a raba kuɗin ne, saboda a musulunci mu magada ana rage kuɗin farashin kayayyakin, sai a cikin din mu magada ne an rage muku kuɗin, za ku iya siya a cikin kuɗin ku, za a cire kuɗin, saboda ai ba kuɗi ne ya aje ba, property ne ya aje. Sai aka ce, sai na ce musu to ni tunda dai bana bukatun komai, bana bukatar wani fili ko da wani wurare haka, bana bukatar wani gida, ni gidan da nake zaune nake so. Dan alkali ya ce mu rubuta me muke so, muka rubuta. Abokiyar zamana ita ma ta ce gidanta take so, aka bata da ƴaƴanta uku, suka ce sun amince su bata, dukan su suka amince, ni ma na amince. So da yazo na sai aka ce a siyar, suna son su biya bashi da wasiya.
Bayan haka kotu ta sayar da wannan gida da uwar gidan marigayin tare da marayin ƴaƴanta shida ke neman a bar musu su saya, kamar yadda ake a tsarin rabon gado wanda hakan bai fara ba. Hajiya Binta ta ɗaukar ƙara domin a bika dinsu, amma kafin ma a yi zaman sauraron ɗaukar ƙaran sai aka je aka kafe musu takarda a ƙofar gidan cewa su kwashe nasu ya nasu. Kuma daga baya alkali Sidi ya nemi Binta ta aika masa lambar asusunta na banki domin a bata kashinta cikin kuɗin da aka sayar da gidan, amma sai ta ce.
Sai na ce mishi ni da ƴaƴana ba mu amince da sai da gidan ba don mu ma muna so. Sai na ce mishi na gode, sai na saki tura mishi attest ɗin, yana nan a waya ne. Shi ne sai bayan kaman sati biyu sai aka zo da police guda takwas, suka zo muka ji ana ta bubbuga gate. An zo an yanke mana ma wuta da ruwa. Allah da ya taimake mu muka hanya aka dawo da wannan abubuwan, ba mu samu matsala ba cikin kwanaki uku. Sannan kuma sai suka zo suka kawo police na nan anguwanmu. Sai police ya zo suna ta bubbugawa, sai na sa mai gadi ya je, da ya je sai ya ce mun police ne. Sai na ce mishi to me ya faru, sai ya gaya mun ana nema nani. Shi ne sai na fito muka ansa, sai suka ce mu zo gashifa gashifa, wai wani ya sai gidan yana so in tashi mishi a gida. Sai ce haka, sai ce eh, sai ce to gaskiya ba zai yiwu ba. Shi ne sai muka je command, muka je muka samu commissioner of police, muka sanar da shi, muka gaya mishi cewa ai ni nayi appealing fa, nayi appealing ban yi da sai da gidan a wannan kankanin kuɗin batun da nima ina so. Sai ce tun dai maganar kotu ne, lalle in tsaya akan gaskiya, insha Allah zan samu nasara.
Shi commissioner na 'yan sanda na Abuja? Bala Ciro ma?
Cikin office ɗin shi ya ba mu dama muka shiga muka gan shi baki da baki muka yi magana, kuma ya goya mana baya gaskiya.
Shi ne ya hana 'yan sanda su ci gaba da zuwa gidan.
Ya ce wannan ba 'yan sanda su cire hannu, shi dai lalle na so kotu ce handle abin saboda an kai kotu. Sai na ce mishi to na gode ne mishi godiya muka bar wurin. Sai ce mana kar wani ya zo ya sake cewa yana nema na a bari har lokacin appeal din wanda 16 za a yi judgment. Shi ne sai muna cikin zaman mu da safe sai muka ji ana haurowa ta katanga, dan na sa falo guda biyu, in zan fita ne zan ce a buɗe, kuma kawai sai na ji an hauro ta katanga.
Wato kima kina cikin zaman kota kwanaki nan ko yaushe?
Gaskiya ina cikin jina na da babu security gaskiya. Sai ina cikin zamana sai muka ji ana haurowa, bayan an hauro sai muka ji an balla falok din police, motocin police sun shigo su kai wurin 15. Aka fara fito da kayan mu, aka babballa mana kofa handle din, aka babballa, aka fara fito da kai, aka faffasa ma wasu kayayyakin bakin titi, ba ma cikin gidan mu ba fa, wajen gate aka sa a bakin titi, a wurin aka baza kayan komai har kayan abinci na.
To yayin da jami'an 'yan sandan da aka tura aikin kwashe kayayyakin magadan suna zube su akan titi, commissioner 'yan sandan birnin Abuja ya kira su tare da basu umarnin su dakatar da abin da suke.
Hajiya Binta, faɗa mana tsakanin ki da Allah me zaki yi tunawa tsakanin da Ibrahim, don nayi mamakin a ce wannan ai shi ma Ibrahim tun da yayansa ne ya rasu yaran nan naki kamar ƴaƴansa ne, don gida ba zai musu bakin cikin su mallaki gida ba. Menene, akwai wani abu da ya taba shiga tsakanin ku da shi?
Hakika ya taba kawo korafin cewa yana so ya aure ni. Sai na ce mishi to idan dai har ya bari sai an gama raba gado. Sai ya ce mun to, sai na ga bai da halaye masu kyau. Daga baya sai na zo bana bashi fuska gaskiya, bana ansa wayan shi, sai na ga komai ya zo ya fara canzawa, yana yin abin da yake so.
To ki gashi aure ya same ki har gida, kuma kanin mijinki ba shike nan kawai, kin ga yaran ki ma sun zama ai ƴaƴansa ne dama.
Yara na ba sa so gaskiya, iyayena ma ba su amince da haka ba, inda ma yana da hali ne irin na marigayi, da zan amince. sai zai sai ce mun bana san shi ne yanzu in bana san shi to wan shi fa sai ce mishi a'a ni indai maganan aure ne a wannan family gaskiya alhamdulillah
wato yana da wani wa daban
ai sunan shi Adamu Abdulhamid a lokacin nace mishi ni ba inda ma wani su a cikin zuciyana makuwa haka na ga mishi to sai tun lokacin naga abubuwa suna ta canzawa yana san rai sai inga anje an sai da wannan feeling anje an sai wancan feeling ma akwai to allocation wancan kuma wurin ma ana bin bashi haka dai dinga yana san ra'ayi so ni ban san me Ibrahim yake nima wurin saboda rashin aure na ne da bai yi bane koko dai shi alƙali ne bai so ya bi hakkin cikin musulunci shi alƙalin ma ai shi alƙalin CD Bello shi ma ya ce idan bai mishi tsufa ba shi ma yana sona wai yana kamun kafa ya ga ma Hajjia Aisha mu Aisha Musa Aisha Abdulhamid to haka dai abin ya kasance muna nan muna gaya ma Allah Allah sai ya tuna musu asiri bismillah asirin su sai ya tuna duk mai gaskiya Allah ya bai mai gaskiya
masu raro kun dai ji korafin wannan baiwar Allah to idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku zanta wanda wannan fili yayi da shi kanan marigayin Ibrahim Abdulhamid Uja domin jin nashi bangara sai aka kasance da mu yanzu madadin Nasiru Adumele Kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku ni Sarfi Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa sai wani makon idan Allah ya kai za ku ji mu dauke da wani sabon shirin mu kasance lafiya
to madalla a gaida Sarfi Hashim Gumel yanzu kuma ga karatun alqur'ani mai girma a bakin yara manyan gobe
ismi Aisha Ummul Jamil Ishaq أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل سمت بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار صدق الله العظيم
ثم هذا الله ينزوكم الله بالإذا مكاومك أما وننك روان أتك أي شيء
sabuwar gwamnatin mulkin sojan kasar Chad ta faɗa jiya Lahadi cewa ba za ta tattauna tare da ƴan tawaye da ke arewacin kasar mai fama da talauci ba kana ta nemi taimako daga makwabciyarta jamhuriyar Niger don kama shugabannin ƴan tawayen a jiya Lahadi harbar bambun daga nan da can sun girgiza Mogadishu babban birnin kasar Somalia yayin da sojoji masu hamayya suka yi arangama sakamakon rugujewar tattaunawa kan zabe COVID-19 ta girgiza India Prime Minister India Narendra Modi ya faɗa a cikin jawabinsa na wata-wata na rediyo jiya Lahadi yayin da ya buƙaci 'yan ƙasar da su je su karɓi allurar rigakafin su kuma kada abin da ya kira jita-jita game da allurar rigakafin cutar ya dame su. Jawabin nasa yana zuwa ne yayin da New Delhi babban birnin ƙasar ya tsawaita dokokin kulle da mako guda da za ta ƙare yau Litinin. Babban kwamandan sojojin Amurka a Afghanistan ya ce tun aka fara shirin kammala janye sojojin Amurka daga ƙasar da yaƙi ya daidaita.
Masu sauraro, a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikinmu da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Cuba Hiro Gedone wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar. Baba Yakubu Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. An huta lafiya. Assalamu alaikum.